Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Binta Sulaimaniyar ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri ne yau Talata 27 ga watan Disamban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Sarfilu ba mu kanin labarai.
To Binta ya rage ga gwamnatin Ukraine ta tantance tsawon lokacin da yakin zai kai a cigaba da yi a cewar ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov. Haka kuma cikin labaran da aji cewa a yau Talata ne tsohon shugaban kasar Korea ta Kudu da ke gidan yari ya samu afo shugaban kasa. Daga nan kuma za a ji cewa Taiwan za ta tsayuwa ta shiga aikin soja na tilas zuwa shekara guda daga watanni hudu daga shekarar 2024 sakamakon karuwar barazana daga kasar China.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta sanar da sunan dan sandan da ake zargi da harba wata lawyer mai juna biyu a ranar Kirsimeti wanda kuma tuni ya shiga hannu.
Bincike dai ya nuna cewa wannan ba shine karan farko ba da ake samun rahotanni na kisan kai daga bangaren 'yan sanda a wannan tasha da ke aja.
Za kuma ku ji cewa a China 'yan kasar waɗanda suka kasance cikin matsanancin takura na tsawon shekaru uku sakamakon tsauraran matakan yaƙi da coronavirus a kasar yanzu haka suna tururuwar siyan tikitin tafiye-tafiye gabanin buɗe iyakokin kasar. Sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar, amma yanzu ga Sarfilu da labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Ga labaran duniya. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya shida kafan labaran kasar cewa ya rage wa gwamnatin Ukraine ta tantance tsawon lokacin da yakin zai kai. Rasha ta kaddamar da rikicin tare da mamaye makwabciyarta watanni goma da suka gabata, kuma kamfanin dillancin labarai na TASS ya ambato Lavrov yana cewa Ukraine za ta iya dakatar da bijirewar da take na rashin hankali a kowane lokaci. Lavrov ya ce Ukraine ta san shawarwarin da Russia ta bayar na dakatar da fadan tare da kawar da ra'ayin 'yan Nazi a yankunan Ukraine da kuma kawar da barazanar da Russia ke fuskanta daga Ukraine din, ciki har da yankunan hudu da Russia ta ikirarin cewa ta kwace. Kasashen duniya sun yi watsi da waɗannan ikirari da ya shafi Donetsk, Luhansk, Kherson da kuma Zaporozhia. Lavrov ya ƙara da cewa idan Ukraine ba ta biya buƙatar Russia ba, sojojin Rasha ne za su yanke shawara. Tsohon shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Lee Myung-bak da ke ɗaure a gidan yari ya samu afo shugaban ƙasa a yau Talata, inda aka yanke hukuncin ɗaurin shekaru 17 da aka yanke masa kan zargin cin hanci da rashawa a cewar ministan shari'a na ƙasar. Lee na cikin jerin sunayen mutane 300,000 da suka samu afuwa ta musamman daga mahangar haɗin kan ƙasa baki ɗaya ta hanyar yin sulhu haƙuri da la'akari. Dan Hang Hun ya shaida manema labarai bayan wani taron wato majalisar ministoci da shugaba Yong Suk Yeol ya yi. Lee mai shekaru 81 wanda a watan Yuli aka sake shi na wucin gadi daga gidan yari saboda shekarunsa da kuma matsalar ƙoshin lafiyarsa, yana zaman hukuncin ɗaurin shekaru 17 akan cin hanci da kuma yin almubazzaranci. An yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai saboda ba shi da damar fita har sai shekarar 2036 lokacin da zai kasance yana da shekaru 80 wato 95. An tuhumi tsohon shugaban kamfanin Hyundai da ya zama shugaban ƙasa da laifuka 16 a shekarar 2018, kuma an yanke masa hukunci a shekarar 2020. Shugaban Taiwan Tsai Ing-wen ya bayyana a Talata cewa Taiwan za ta tsawaita aikin shiga soja na tilas zuwa shekara guda daga watanni hudu daga shekarar 2024 sakamakon karuwar barazanar tsibirin da ke karkashin mulkin demokradiyya ke fuskanta daga babbar makociyarsa kasar China. Matakin ya zo ne a daidai lokacin da China ke kara matsa lamba na soji da diplomasiya da kuma tattalin arziki kan Taiwan da ta tabbatar da ikonta, ciki har da ayyukan sojojin saman China a kusa da tsibirin cikin shekaru uku da suka gabata.
To nan ba da jimawa ba Sarfili zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To a Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta kama dan sandan da ake zargi da harba wata lawyer mai juna biyu a ranar Kirsimeti. A wata sanarwa da kakakin rundunar Benjamin Hundeyi ya fitar a yau, rundunar ta ce tuni kwamishinan 'yan sanda na jihar ya bada umarnin a aika da dan sandan sashen manyan laifuka na rundunar domin bincike. Wakilin murya Amurka da ke Lagos, Babangida Jibril, na dauke da karin bayani.
Kwanaki uku bayan da wani dan sanda mai mukamin ASP ya harbe wata lauya mai juna biyu a birnin Lagos mai suna Barista Bolanle Rahim, yanzu da rundunar 'yan sanda ta bada sanarwar kama ASP Drambe Bandi na rundunar 'yan sanda na Ajiwe da ke unguwar Aja a Lagos bisa tuhumarsa da kashe wannan lauya. Wata sanarwa da kakakin rundunar Benjamin Hundeyi ya fitar a yau ya ce tuni kwamishinan 'yan sanda na jihar Lagos ya bada umarnin a aike da shi sashen binciken manyan laifuka rundunar da ke fanti a Yaba domin masa tambayoyi. Bincike dai ya nuna cewa wannan ba shi ne karin farko ba da ake samun rahotanni na kisan kai daga bangaren 'yan sanda a wannan tasha da ke Aja, domin ko a farkon wannan wata ma dai wani dan sanda ya harbe wani mai suna Gafaru Ibrahimu har lahira, inda kuma har yanzu ba a gano ko wane ne ya yi kisan ba. To koya masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama ke ganin wannan lamari na kisan gilla da 'yan sanda ake zargin na yi? Kwarar Musa Jika mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ne.
Wanda ya faru a jihar Lagos na dan sandan da ya harbe wata mata kuma tan ma lauya ce, wannan abun bakin ciki ne kuma abun takaici, wanda yake kaga yana daga cikin ɗabi'unsu da yasa waɗansu mutanen suke kyamatan su, wanda yake mu muna kallon kaman ya kamata a binciki kwakwalwar mutumin nan, kuma a binciki a wani yanayi ma yake, a yanayi ne na maye yayi wannan harbin koko lafiyar shi kalau kafin a tabbatar da hukunci a kansa.
Kashe lauya Mrs. Bolanle Rahim da dan sandan yayi ya jawo martani daga 'yan Najeriya, shi kuwa har da gwamnatin jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu da babban sufeto janar 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba, wanda ya alkawarin cewa za a dauki matakin da ya dace akan wannan dan sanda. To ko wani mataki masu fafutukan ke ganin ya kamata a dauka akan irin wayannan 'yan sanda? Ga dai Comrade Musa Jika.
Hukumar 'yan sanda na kasa ta dauki mataki na bincike, na biyu kuma ita kanta gwamnatin kasan yi bincike na dalilin da isa wannan dan sanda ya harba wannan mata, domin babu wani hujja, ba wani jami'in tsaro da aka ba shi dama na ya kashe wani mutum a bisa kowane irin dalili, sai dai idan kotu ne ta yanke hukunci ta tabbatar da kuma laifinsa, shi ma din ma sai an bi matakai kafin a kai ga maganar cewa za a harbe mutum. Amma haka kurin ka kalli mace ne ka harbe ta, mu ba za mu bar wannan ba, za mu ci gaba da bincike har iya inda karfin mu ya kare.
Ko shekaru biyu da suka gabata ba da zargin da ake wa 'yan sanda na kisan gilla ya haifar da zanga-zanga da aka yi wa lakabi da suna NSAS, musamman ma dai a nan birnin Lagos. Babangida Jibril, murya Amurka daga Najeriya.
To madalla, an gaishe ka Babangida Jibril, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga sarfilu da karshen labaran duniya.
To kungiyar 'yan jarida ta Reporters Without Borders ta yi kira ga hukumomi a kasar Algeria da saki dan jarida Ihsan Alkadi, daraktan sabbin gidajen rediyon M da Maghreb Emergent. Gidan rediyon M ya ce an kama Alkadi ne bayan wasu jami'ai shida daga babban daraktan tsaron cikin gida na Algeria sun binciki ofishin rediyo M da Maghreb Emergent tare da kwace kwamfutoci da takardu. Rediyo M da gidan yanar gizo da Maghreb Emergent, gidan yanar gizon yar uwarta, ana ganin su ne a matsayin kafofi na ƙarshe a Algeria da suka rage don samun labarai masu zaman kansu. Kafofin yaɗa labarai sun ce kamawa da bincike wani ɓangare ne na tsoratarwa da cin zarafi da hukumomin suka daɗe suna yi. Ƙungiyar Reporters Without Borders ta wallafa a shafinta na Twitter cewa ta yi nadama waɗannan hanyoyin tare da yin kira da a saki ɗan jarida tare da mutunta ayyukan kafafen yaɗa labarai a ƙasar. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ruwan sama na Kirsimeti a kudancin Philippines ya ƙaru zuwa 13, kamar yadda hukumomin ƙasar suka sanar a yau Talata, yayin da ake ci gaba da neman mutane 23 bayan ambaliyar ruwa ta fara ja da baya. Hukumar da ke kula da bala'in ta ce galibin mutanen da suka mutu ne sakamakon nutsewar ruwa ko kuma sakamakon ruwan sama da aka shafa makonni biyu. Ana tafkawa da ya kawo cikas ga bukukuwan Kirsimeti tare da tilastawa sama da mutane 45,000 neman mafaka.
gaida Sir Phil Hashim Kumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu harba China, inda 'yan kasar waɗanda suka kasance tamkar saniyar ware daga sauran kasashen duniya na tsawon shekaru uku sakamakon tsauraran matakan yaƙi da na coronavirus da gwamnatin kasar ta ɗauka. Yanzu haka suna tururuwar siyan tikitin tafiye-tafiye gabanin buɗe iyakokin kasar a wata mai kamawa. Hakan kuwa na zuwa ne yayin da ake ci gaba da samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar ta coronavirus a kasar. Ga rahoton da Haruna Shehu Mararraba Jos ya haɗa mana.
Saurara matakan yaƙi da coronavirus da China ta ɗauka tun a 2020, kama daga kulle iyakokin ƙasar zuwa yawan sanya matakan kulle, sun canzara jama'ar ƙasar a watan jiya nuna babbar adawar su a fili a karon farko tun bayan da shugaba Xi Jinping ya zama shugaban ƙasar a 2012. Yanzu da shugaba Xi ya sauya matsaya kwatsam a game da matakan kulle a ƙasar, matakan da suka yi mummunan tasiri akan tattalin arzikin ƙasar. Cutar ta coronavirus tana ci gaba da yaduwa sosai a kasar mai mutane biliyan 1.4. Sai dai alkaluma na hukuma sun nuna mutum guda ne kawai ya mutu sakamakon cutar a cikin kwanaki 7 da suka gabata, abin da ya haifar da shakku a tsakanin masana a fannin kiwon lafiya da kuma 'yan kasar a game da alkaluman. Likitoci sun ce asibitoci sun cika makil da marasa lafiya a kasarin su tsofaffi. Masana kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa sun yi kiyasin cewa miliyoyin mutane da ke kamuwa da cutar a kowace rana a yanzu zai sa a samu mutane miliyan 1 da za su mutu sakamakon cutar a baɗi. Daga cikin sassauta matakan, China za ta daina buƙatar matafiya da ke shiga ƙasar su killace kansu daga ranar 8 ga watan Janairu. Hukumar shige da ficen China ta ce za ta dawo da yi wa 'yan ƙasar fasfo waɗanda suke sanyin balaguro zuwa wasu ƙasashe, sannan za ta dawo da amincewa da bugatun 'yan kasar masu son kai ziyara Hong Kong. Darajar hannayen jarin wasu kamfanoni ta tashi sosai bayan da China ta sanar da sassauta matakan yaƙi da cutar ta coronavirus.
To madalla a gaida Haruna Shehu Mararraba Jos da ya haɗa mana wannan rahoton. To bari mu koma Najeriya, inda al'umma wasu yankuna daban-daban a karkara ke fuskantar kalubale a samun sabbin takardun kuɗin naira saboda har yanzu babu wadata, sannan kuma babu bankuna wadatattu a wasu garuruwan. Ga hirar wakilin muryar Amurka da ke Abuja Umar Faruk Musa da Haruna Mustafa, darakta a babban bankin Najeriya na CBN.
Wannan tsarin da babban bankin Najeriya ya fito da shi ya bada wahaloli ga mutanen birni, ballanta na mutanen ƙauye, wanda su ma ba ta tasu ake ba. Da haka ina gani taskun da ƙauyawa suke ciki yanzu ba kaɗan ba ne. Ya kyautu dai gwamnati a ce ta ɗauki matakin da ya dace, wanda za a sauƙaƙe wa mutanen maraya, wato birni, kada su ma mutanen ƙauye su ma su samu sauƙin aiki.
Shi babban banki ya ce ko ƙauyuka akwai tsarin da aka yi domin mutane su samu sauƙi, ko baka da asusu a banki akwai tsarin da zaka anshi kudadenka, wannan ba ganin wata hanya ce kuma da zata rufe wani gibi.
Yo ai basu fada hanyar ba, saboda bude mun san kaida fita kudi ko ta transfer ta internet ko kuma ta banki, ka ce banki kuru-kuru ka ba da tsohon kudi a ba da sabon kudi. Wannan ita ce hanya guda biyu da ake iya hulɗa da kudade da kuma babban bankin Najeriya. Da haka hanyoyin ban san wacce za su zo da ita ba, a POS za su kakkaba a ƙauyuka, to hatta ma POS
Malam Mamun Sale kenan, wani mai sharhi ga al'amuran tattalin arziki a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Haruna Mustafa, darakta a babban bankin na Najeriya, wato CBN, domin in ji martanin da zai maida dangane wannan koken, inda yake cewa
shi wannan tsarin sai da aka ɗaya aka yi nazari sosai, akwai matakai da dama da aka ɗauka, wato shi harkan kuɗi na zamani an ci gaba. Akwai abin da tsarin da muka fito da shi ma cikin shekara na 2012, ana kiran shi National Financial Inclusion, wato tsari ne wanda ake son a ga cewa 'yan Najeriya galibi sun buɗe asusun banki saboda wurin zuba kuɗinsu. To an cima nasara sosai, don ana nan daga kashi wurin 20 na 'yan Najeriya da suke da asusun banki har an kai ga wurin kashi 60 da wurin 4, saboda haka tafiya daga shekara 2010 zuwa yanzu. Burinmu shine mu kai shi wannan adadin zuwa kashi 95 kafin shekara 2024. Tafiya ne da muka faro tun shekara 2012, kuma an ci gaba sosai. Akwai hanyoyi da dama na yanda za a gudanar da harkan cinikayya da kuɗi na yau da kullum. Ko da ma babu yanan gizo irin su karkara da sauransu, akwai tsarin da aka fito da shi yanzu nan. Ko da babu yanan gizo ko ba lantarki, za ka iya gudanar da harka har zuwa lokacin da za a samu. Sannan kuma muna da abin da ake kira agent, ɗan masu POS nan duk sun yaɗu ta ko'ina. Duk mutanen da ke da buƙatar yin cinikayya ko wani harkan kuɗi, ga su nan, za ka iya zaka ajiye kuɗinka kuma ɗauki kuɗi daga wurinsu. Saboda haka an ci gaba, sannan banda haka kuma muna nan muna nazari a kan shi da masu ruwa da tsaki fannin tattalin arzikin Najeriya, mu ga cewa mun fito da tsare-tsare da za a samu a shawo kan duk wani matsala da zai iya bijirowa, insha Allah.
Haruna Mustapha kenan, darekta a babban bankin na Najeriya CBN, a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruku Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla, Haruna Mustapha kenan, darekta a babban bankin Najeriya CBN, tare da wakilin Mustapha, wakilin murya Amurka Faruk Umar Musa. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 ne da minti 16 na safe, karfe 4 kenan da minti 16 a Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan da minti 16 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumidumin su. Yanzu kuma sai shirin mu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shirin noma tushen arziki na wannan makon zai kawo muku bita kashi na hudu a cikin jerin shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekarar da muke ban kwana da ita, inda a ranar 11 ga watan Oktoba da ya gabata, wakilin mu Agadas Hamid Mahmud ya tattauna mana da daraktan ma'aikatar gidan gona ta Agadas, Muhammad Ma'azu Umar Sanda, kan karancin ruwan sama da taimakon da gwamnati ta basu.
Abin da nake iyawa ban mahawatan shi shine dangance da karancin ruwa da muka kamar damunan nan ta bana, kamar mun dan same ta kenan, dole sai aiko an sa matakai dangance da nasara da muke son mu samu. Shi wa an sa matakai ne kamata mu dauka kenan, kaga hin ya san ruwa, ya san rijiyoyi, tunda rijiyoyin da kasa adda kwai kenan an ya san su, kuma sai an gina rijiyoyi madiya, kuma mu a ƙarshe ya kamata a ce da gwamnati da masu hannu da shuni sun yi babban madatsar ruwa. An ka samu madatsar ruwa kamar 3-4 kasar Agadas. Ka gani kenan, insha Allah, duk wannan cuta tamu ta zo sauki. To kan ƙari bayani na, godiya zan kai ga gwamnati, tunda an ka diba ko da damuna ko da noman kwari, bakin gwalgwado gwamnati na tallafa mu kwarai. Ka ga ya ba mu iri na noman rani, ya ba mu iri na damuna, ya ba mu magani wanda za mu bar, kuma da kyauta ake ba mutane. Ka gani, na uku yana bana kai bambancin ma ga wancan shekaru na baya, gwamnati hatta ki ya kamu na ruwa. Yanzu haka muna da litr wajen 2025 wanda za a ba mutane kyauta, amma kyau irin nan da ake kawo da taki da magani ƙarƙashin miri ce muke bi kenan, tunda kamar da ake da hanyar shiga duka miri ce, dangance da malaman wanda suke can guri-guri, komin-komin da departement kenan, hanyar ce muke bi wannan abu a ba mutane. To ka gani, amma gwamnati shi kadai ba ya iya, saboda Allah sai ana kama mishi, tunda akwai masu hannu da shuni, masu hannu da proje-proje da yake nan da proje da gwamnati yake zuwa yana yako sai na kawo su.
A ranar 1 ga watan Oktoba da ya gabata, shi ma wakilin mu na jihar Adamawa Ladu Salisu Muhammad Garba ya tattauna mana da babban sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Adamawa, Dr. Muhammad Aminu Suleiman, kan irin yadda ambaliyar ruwa ta yi awon gaba da gonaki.
Kawo yanzu dai muna da kididdigan ya fi hektar 25,000. Yanzu a gabana da ke gani din nan na fufore ne kadai. A fufore nan kadai muna da hektar ya kai 5,000 da wani abu da suka salwanta. Kaga a fufore kadai muna da hektar 5,509. So a lissafin mu dai ya nuna muna da abun nan. fiye da hektar 20,000 da suka salwanta na gonaki a Adamawa din nan. Kuma wannan yana da hatsarin matuka, yana da hatsarin gaske, domin in za ka iya lura cikin shekaru biyu din nan, arewa maso yamma da arewa maso tsakiya, saboda abun nan tashin hankali na kidnapping, rashin zaman lafiya, mafi yawa daga cikinsu sun dawo ta nan suna noma, wasunsu kuma su zo su sai kayan gona daga abin amfanin gona daga nan wurin su koma. To yanzu bana din nan, in ka kasa gonakinmu da ke Adamawa din nan, kusan in ce kashi 80 duk sun salwance a sanadiyar wannan ambaliya din nan. Lallai wannan yana da hatsari matuka, don har ya kai ga na gaya wa mai girma gwamna, na gaya masa, lokacin da na gaya masa kuma lallai wannan maganin ya shige shi sosai, me ya kamata a yi, don tun kamin ma wannan ma a lissafi wannan da ake yi na kada hamunaze na UN din nan, Food and Agricultural Organization, ya nuna lissafin akwai diddigan mutum 1,700,000 a Borno, Yobe da Adamawa da suke fuskantan abun nan acute malnutrition na nyuwa kenan,
mai karfi
kawo zuwa wata na 8 din nan kenan faki diddigan ya tsaya. To ga abun da ya faru tsakanin wata na 8 din yanzu ya nuna kenan fa, sai Allah ya kawo mana sauki.
A ranar 22 ga watan Nuwamba da ya gabata, mun tattauna da gwamnan jihar Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambuwal kan irin matakan da gwamnatinsa ta dauka don taimakawa manoma.
Wannan damina ta bana wadda alhamdulillah ya Allah ya ba mu ruwa mai albarka sosai a jihar Sokoto. Tun kafin shigowarta mun dauki matakai na ganin cewa an rage yawan yan ta'addan daji a cikin dazuzzukan jihar Sokoto, wanda a cikin sirri an dauki matakai na kai musu farmaki a mazaunansu inda aka rarrage su da yawa. Amma kamar yadda ka sani, abin ya zama muna da dabaibaye a kasar tamu, musamman arewa maso yamma. Duk da haka dai alhamdulillahi manomanmu da dama mafi yawanci sun samu taimako na ganin cewa da Allah sun yi noma, kuma sun dobo kayan albarkacin gona sun dawo da su cikin gidajensu da garuruwanmu. Wanda wannan yana daga cikin nasarar da nake ganin an samu, kamar ba inda aka fito ba, inda shekara ta wuce abin ya kamari kwarai da gaske. Amma bana abin ya yi dama, al'umma sun samu shigo da kayan amfanin gonarsu a gidajensu.
To ko akwai wani shiri da gwamnatinka take yi wajen rage wa manoma raɗaɗi wajen fito da kayayyakin da suka noma saboda rashin kyawun hanyoyi?
Tun kafin ma hakan, gwamnatinmu tana ba da gudunmawa kwarai da gaske, kusan fiye da mahiyancin gwamnatocin da muke da su a Najeriya wurin sha'anin ba da tallafi ga manoma. Don babu shekarar da tun Allah ya samu muka zo ba mu nemo taki da kayan da ke inganta sha'anin noma, muka ba talakawan jihar Sokoto a cikin farashi mai rahusa ba. Ko wannan shekara da kuma yawancin jihohin ma ba su yi ba, mun samu takin zamani, mun ba al'umma jihar Sokoto a kuɗaɗe masu rahusa.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe, wato sabuwar shekarar 2023, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mada sauti, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
To, saƙonmu na farko a yau ya zo ne daga Baffa Haruna Bajoga na ƙungiyar Arewa Media Writers. Ya ce Allah ya sa sabo shekara 2023 da za mu shiga ta zama salar gyaruwar lamarin ƙasarmu, ya kuma sa zaben da za mu yi a shekara ya zama sanadin samun jajirtattun shugabannin da za su saita mana lamuran ƙasa. Amin. Sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga Mahmud Salihu Ƙauren na Muwa da jihar Zamfara. Ya ce Allah ya ci gaba da baiwa jami'an tsaro nasara a duk inda suke a ƙoƙarinsu na kakkaɓata gari a cikin al'umma. Allahumma amin. Sai kuma sakonmu da ya fito daga Hamidu Kalallabuwa jihar Difa tare da Mele Kawaji. Suka ce salamu alaikum BOA, muna fatan ko kuna lafiya. Yau muna jinjina shugaban kasar mu ne Bazoum Muhammad a kokarin da yake na samar da kayayyakin more rayuwa da kuma aikin da yake a kasar. Allah ya taimaka masa, amin summa amin. Sai kuma sakonmu da ya fito daga Shehu Adamu Rajau ya ce hakika samun jabin sabbin kuɗin da gwamnatin Najeriya ta ce ta sauya tun ba a je ko ina ba abin takeici ne, kuma hakan ya nuna cewa akwai damuwa sosai da sosai. Allah ya gyara. Sai sakonmu da ya fito daga Malama Zainab malaman makaranta Bauchi da Sani Muhammad Chindo unguwar Karfin Madaki Bauchi tarayyar Najeriya. Suka ce hakika sake fasalin kuɗi a ƙasar mu Najeriya zai yi mummunar jefa talakawa ƙasar da 'yan kasuwa cikin wani yanayi. Fatan mu anan shine Allah ya kama na mafita, amin summa amin. Daga nan kuma sai sakon haɗin gwiwa da ya fara da sallama ya ce ci gaba da kai hare-haren zalunci da rashiki a garuruwa masu muhimmanci na makwabciyar ta Ukraine sam hakan bai dace ba. Shugaba Putin ya kamata ka dubi haƙin makwabtanka da ke tsakaninka da Zelensky, ka sassautawa rayukan talakawa da fararen hula da ke laƙumewa waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Sako daga Sunusu Maɗatai da Magaran da Isuhu Maɗatai da Magaran da Ilyas Yakubu Ɗagawa da kuma Yakubu Mai Aski Barakawa. Mun gode da saƙon.
To an gaishe ka Sarfilu Hashim Gumel, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya shaida kafar labaran ƙasa cewa ya rage wa gwamnatin Ukraine ta tantance tsawon lokacin da yakin zai dauka. Rasha ta kaddamar da rikicin ne tare da mamayen makwabciyarta watanni goma da suka gabata, kuma kamfanin dillancin labarai na TASS ya ambato Lavrov yana cewa Ukraine za ta iya dakatar da bujirewar da take na rashin hankali a kowane lokaci. Tsohon shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Lee Myung-bak da ke daura a gidan yari ya samu afuwar shugaban ƙasa yau Talata, inda aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 17 a gidan yari kan zargin cin hanci da rashawa a cewar ministan shari'a na ƙasar. Lee na cikin jerin sunayen mutane sama da 300,000 da suka samu afuwa ta musamman daga mahangar haɗin kan ƙasa baki ɗaya ta hanyar sulhu, haƙuri da la'akari. Hang Dong-hun ya shaida manema labarai bayan wani taron majalisar ministoci da shugaba Yung Suk-yeol ya yi. Lee mai shekaru 81 wanda a watan Yuli aka sake shi na wucin gadi a gidan yari saboda shekarunsa da kuma matsalar koshin lafiya da yake fama da shi, yana zama hukuncin shekaru 17 kan cin hanci da kuma laifukan almubazzaranci. Shugaban Taiwan Tsai Ing-wen ya bayyana a rayu Talata cewa Taiwan za ta tsawaita shiga aikin soja na tilas zuwa shekara guda daga watanni 4 daga shekarar 2024 sakamakon karuwar barazanar da tsibirin da ke karkashin mulkin demokaradiyya ke fuskanta daga babban makociyarsa kasar China. Matakin ya zo ne a daidai lokacin da China ke kokarin matsa lamba na sojin diplomasiya da kuma tattalin arziki kan Taiwan don tabbatar da ikonta, ciki har da ayyukan sojojin saman China a kusa da tsibirin cikin shekaru 3 da suka gabata. Haka kuma an ji cewa kungiyar Reporters Without Borders ta yi kira ga hukumomin Algeria da su saki ɗan jarida Ehsan Alkhali, daraktan sabbin gidajen rediyo M da Maghreb Emergent.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi, za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Inta Suleimani Yaro nake muku fatan alkhairi daga nan sashen House na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam, amma kada ku yi nisa domin shirinmu na yau da gobe na tafi.